lokaci za ku ji cewa a yau ne Shehu Malamin nan Abdul-Jabbar Nasir Kabara ya gabatarwa da kotu martanin sa mai shafi 120 akan tuhume-tuhumen da ya ce da gwamnatin Kano ke masa ba su da maraba da tubalin toka. Har yanzu dai kungiyar tsofaffin 'yan sanda ta kasar nan a nan Kano ta bayyana cewa ba za ta gaji ba wajen ci gaba da neman haƙƙinsu da suka ce shekaru 35 suka shafe suna yi wa ƙasa wahala. Da alama dai tsuguna ba ta ƙare ba a unguwar Dan Agunda a nan Kano bayan da al'ummar unguwar a ƙarshen makon da ya gabata suka yi zanga-zanga. To sai dai gashi da alama daga baya wani mai ido da kwalliya unguwar ya sa 'yan sanda suna yi musu ɗauki ɗaiɗai a zargin da suka yi. A daidai lokacin da dubin wani ɗan sanda ta cika da yake sai da bindiga ga fararen hula a farashi mai rahusa. A dakacin mu. Masu sauraro assalamu alaikum barkanmu da warhaka. Abubakar Haruna Galadinci ne ke muku sallama ta cikin wani sabon shirin na ƙwaryar ƙira wanda 'yan magana kan ce mai komai da akwai. Bar shirin na yau ya faro da bitar wani lamari da mai sauraro tun a kwanakin baya ka ji yadda al'ummar Kano daban-daban ke yin ƙorafe-ƙorafe gami da koke-koke akan batun kawo sabon kwamishinin 'yan sanda na jihar Kano, wanda kuma cikin ikon Allah har aka zo lokacin da babban sufeto janar ɗin ya saurari koken al'ummar na jihar Kano. Barista Abba Hikima Fage, lauya ne mai zaman kansa a nan Kano, ya bayyana cewa dama dai haka ya kamata a ce manya na sauraron koken al'umma.
To an sha jin mu muna cewa 'yan sanda ba su yi daidai ba, saboda haka adalci shine sanda suka yi daidai din ya kamata a ji muryoyinmu. A bisa wannan ne kuma nake gode wa shi babban spetan 'yan sanda na ƙasa da ya shelving din plan din sanda turo shi wancan commissioner 'yan sanda, wanda muke ganin cewa babu fahimta tsakaninsa da mutanen Kano. Sanda ya zauna a Kano an yi kuka da shi ba kaɗan ba, saboda haka yanzu kuma ya dawo a matsayin shugaban 'yan sandan rundunar jihar Kano. Muna ganin cewa hakan zai ba mu problem, saboda zamani ne muke cikin sa yanzu na community policy. 'Yan sanda ba sa iya yin ayyukan su sai da taimakon jama'a. To kenan akwai bukata a samu fahimta da kyakkyawan zama mai kyau tsakanin 'yan sanda da jama'a, wanda kan wani ne muke ganin cewa ya kamata a turo mutumin da ba shi da tabo ko kuma ba shi da koken mutanen Kano, wanda hakan ne kawai zai iya ba su dama su yi ayyukan su yanda ya kamata. Su 'yan sandan kenan kuma ya zama cewa su kuma mutanen Kano su samu abin da suke bukata na tsaro da tsari lafiyoyin su, da kuma bawa 'yan sanda haɗin kan da suke bukata domin tafiyar da ayyukansu.
To madalla, domin ko dama ai masu iya magana kan ce ita yaba kyauta samfurinta tukuici. Bari kuma mu leƙa unguwar Dan Agunda da ke nan Kano, wanda mai sauraro tun farkon wannan makon dai ka ji yadda ake ci gaba da baiwa hammata iska biyo bayan koke-koken da al'ummar unguwar ke yi cewa wani mutum a unguwar mai hannu da shuni da kuma ludayinsa ke kan dawo na neman tashin unguwar gabaki ɗaya ta hanyar kawo musu bola, wanda kuma har suka yi zanga-zanga da suka kira domin dai bayyana kokensu da neman ɗauki sakamakon ɗoyi da kuma warin da bolar da ake kawowa wannan waje ke haifar musu. To sai dai ajiya dai mai sauraro ka ji yadda muka fara kawo maka rahoton yadda al'ummar unguwar suka yi zargin cewa bayan waccan zanga-zanga da suka yi 'yan sanda sun fara yi musu ɗauki ɗaiɗai, wanda kuma wani abin mamakin shine mai sauraro da suka yi zargin cewa tun a waccan rana da aka yi wannan zanga-zanga suka alakanta abin da cewa abin dai ya ba su mamaki yadda 'yan sandan antidaba suka zo wancan waje. Duk da yake dai mai sauraro na fa baka labarin cewa a cikin waɗanda suka samu ladan gabancin zarafi har da wakilan Premier Radio. To sai gashi daga baya kuma an fara yi wa al'ummar unguwar ɗauki ɗaiɗai, ciki kuwa har da wani bawan Allah mai larurar shanyewar rabin jiki. Da alama dai har yanzu dai mai sauraro tsuguna ba ta ƙare ba a dangane da zanga-zangar da al'ummar unguwar suka gudanar, wanda har ta kai ga maza da mata, yara da manya, da dattijai da dattawa, har ma da matan aure na cikin gida sun samu ladan gaban barkonon tsohuwa. A halin da ake ciki yanzu haka dai rahotanni na cewa 'yan sanda na yi wa manyan unguwar da ke da hannu wajen gabatar da waccan zanga-zanga, har ma dai da limamai da alarammomi da tun da farko suka jagoranci shelanta waccan zanga-zanga da suka yi a unguwar domin dai shaida kokensu da kuma irin ɗaukin da suke nema. Wanda a wayewar garin Alhamis ɗin nan ma dai rahotanni suka sake tabbatar da cewa bayan waɗancan mutum biyu da a shekarun jiya aka kama aka bar ɗaya-ɗaya kuma ya kwana, a yau ma dai an sake yin awon gaba da wani alaramma, kamar da yadda wakilinmu Kabir Bello Tukur ya rawaito mana.
ko ajiya ma dai sai da wasu daga cikin manyan unguwar suka shiga tsakani kafin shugaban kungiyar ci gaba ta Indabawa da Kurmawa wato Inda Kurma Aminu Sharif Dukku da wani makwabcinsa Bala Ali su shaki iskar yanci bayan da yan sandan suka tsare su tun shekaran jiya kuma wata majiya mai karfi ta sheda mana cewa abin ba anan ya tsaya ba ma domin har babban limamin unguwar da ake matukar girmamawa Malam Nafi'u shi ma ya karbi takardar gayyata daga yan sanda inda ake neman ya kai kansa shalkwatar rundunar yau Alhamis wannan mataki na yan sanda na ci gaba da tayar da hazo tsakanin mazauna unguwar kuma Comrade Salisu Indabawa na daga cikin mazauna unguwar da kamun da aka yi wa shugaban kungiyar ci gaban yankunan su ya bata wa rai
kaga yadda kuma ya kasance gashi har yadda al'ummar unguwar ma yanzu go suke kuka kuma aka zo daga baya ana kama wasu mutane wanda suke kamar shugaban kungiyar muta Inda Kurma Development Association wanda aka daga kama shi da wani bawan Allah magocin sa to kaga duk wannan ne wanda zamu ce ko su hukumar tsaro da aka kai musu watakila an kai musu rahoto ne wanda yake ba daidai ba
ganin cewa wacan zanga-zangar lumana ita ce mafarin wannan rikici na tambayi barista Abba Hikima domin jin kowane irin hukunci doka ta tanada ga wanda ya gabatar da zanga-zangar lumana inda yace ai san ba wani laifi hasali ma ba sharadi bane sanar da yan sanda kafin gabatar da ita sai dai domin ba masu yin ta kariya ko tsawatarwa idan za a kauce hanya
zanga-zangar lumana yanci ne dan adam wanda tsarin mulkin Najeriya ya bashi sannan kuma Kwadoba Pil ta faɗa cewa duk wanda zai zanga-zangar lumana baya buƙatar gaya wa 'yan sanda domin neman izini. Amfanin gaya wa 'yan sanda shine domin su bada kariya zan saboda kada bata gari su shiga cikin zanga-zangar su jawo wani abu. To amma kin gaya wa 'yan sandan wannan kuma ba shi yake nufin cewa mutum ya yi laifi ba. Sai dai kuma ba zai hana 'yan sanda su kama wanda ya shiga cikin zanga-zangar lumana ya tada hankali ya wani abu na ba daidai ba. Amma in dai zanga-zangar lumana aka yi ita kadai to wannan haramun ne a kama mutum a kansa. Idan kuma aka kama mutum akan wannan to amma ba daidai ba kuma ya dama ya je kotu dama shine amfanin kotuna
Barista Abba ya ci gaba da cewa al'ummar wannan unguwa na da zabin gurfanar da hukumar yan sanda gaban kotu domin neman haƙƙin su amma dangane da batun waccan shara yace yanzu akwai wata doka da ta ba kwamishinan shari'a iko kan irin waɗannan matsaloli da suka shafi al'umma kai tsaye saboda haka kamata yayi su rubuta korafi zuwa ofishin kwamishinan shari'a na nan jihar Kano ba tare da wani bata lokaci ba
ina ba su shawara su je su sami kwamishinan shari'a na jihar Kano domin sabuwar doka da aka yi ta akan ta ACGL ta ba wa shi kwamishinan shari'a dama akan ya dauki mataki akan abin da ya shafi public nuisance mana kamar irin wannan abin da ake magana kamar mutum yazo ya wani abu da zai jawo wa jama'a damuwa gabaki daya sannan kuma suna da dama har ila yau su hada kansu su da kansu gabaki daya su je su shigar da ƙara a kotu domin kotu tana da dama ta hana duk wani mutum da yake zuwa ya zuba wasu abubuwa na cutarwa ta hana shi yin irin wannan abu saboda haka zabin da suke da shi kenan ina ga yafi zabin zanga-zangar da ake yi din inda hakan aka yi ma da babu wanda zai zo da
wannan nayi kokarin jin ta bakin kakakin yan sanda Abdullahi Haruna Kiyawa amma bai amsa kiran da nayi masa ba sai dai za ku ji mu da shi nan gaba idan ya magantu
mai sauraro bari mu sanya wannan al'amari a mala ka biyo mu bashi a shirin mu na gaba idan Allah ya yarda domin ko dai ko ba komai a wannan gaba abin tambayan shine shin tun da farkon fari ma wannan matsala akwai ta ko babu kazalika ko kin da waɗannan al'ummomi suka yi wani abu ne ya faru na boye da har ta kai ga aka fara yi musu dauki daidai da kuma har ya zuwa yanzu ba a shaida laifin da suka aikata ba ko kuma dai zargin da suka yi cewa wannan kama-kama dai na da alaka da shige da fice da wani babban unguwar wanda kuma ake zargin cewa yana da alaka da batun wancan fili da ake ta zuba bola a gurin kuma wani babban ma'aikacin gwamnatin Kano da al'ummar unguwar ke zargin cewa shine ya koma ta karkashin kasa yake kunno wannan matsala ko kuwa dai zargin da suka ƙara yi cewa a waccan rana dan sandan da ya jagoranci ɗan sandan Antadaba suka zo wajen da suka dinga buga musu barkonan tsohuwa ko kuma dai fadin fadar da aka yi da shine hakan ta biyo baya idan ku har hakan ne akwai buƙatar dai a kulle yomin a duk al'amarin da za a yi a dinga kallon dan adam domin dai samun daidaito da fahimtar juna to Allah ya kyauta kuma Kabir Bello Tukur masu sauraro fa na tabbata suna bin ka bashi a shirin mu na gaba idan Allah ya yarda mai sauraro kada dai a sha'afa a dakace mu
inda yaro zai ilimi kuma inganta ce ko fa in san sha'awo fa na makaranta ce da ta dace ko fa ne bi'u da tarbiyar yara a takeice
a'a Alhaji Nura manyan gari. Ina zuwa na ganka da yara haka.
Kai dai bari Alhaji Sani. Yaran nan ne wai su lalle makarantar wofan kawai suke so.
Kurin kus magana ta kare kai su kawai.
To dakata Alhaji Sani. Batun kudin makarantar fa. Ka san fa makarantar wofan babban makaranta ce.
Tar da hankalinka Alhaji Nura. Ai makarantar wofan ba ta da tsada kuma ma albishirinka Alhaji Nura. A yanzu haka makarantar ai ragi na musamman daidai da aljihun iyayen yara kuma ga ingantaccen ilimin addini da na zamani domin makarantar ta yi tanadi na musamman kama daga kan kwararrun malamai da suka hada da kwamfutoci science lab koyar da sana'o'in hannu kai dai mazagarzaya domin samawa yaranka guraben da suka hada da islamiya pre-nursery nursery primary da kuma junior secondary school makarantar ta wofan ta fara registration tun daga yanzu har izuwa karewar guraben da ta ware domin daukan sababbin dalibai makarantar ta wofan nana akan titin gwarzo daura da sabuwar jami'ar bayar da ke nan Kano makarantar wofan ilimi hasken rayuwa
Madalla barkanmu da dawowa. Daga unguwar kofar Nasarawa kuma a wayewar garin Alhamis dinnan ne dai. Ambaliyar ruwa ta mamaye ilahirin babban titin da ya taso tun daga kan titin Zaria Road har ya kawo karkashin gadar ta kofar Nasarawa daura da tsohuwar tashar nan ta Kano Line. Al'amarin da ta kai ga kusan yinin yau aka shafe wannan hanya dai bata bi da dadin rai ba. Al'umar dai dake sana'o'in su a wannan waje sun bayyana cewa su kam wannan a halin yanzu ma dai ya ma daina damun su domin ko inda sabo ai sun riga sun saba ma shekara da shekaru. Kamar dai da wakilinmu da ya je wancan waje Usman Sani ya rawaito mana.
Bayan samun ruwan sama da aka yi a jiya Laraba, ruwa mai tarin yawa ya kwanta a hanyar Kano zuwa Zaria daidai tashar motar Kano Line, lamarin da ya janyo al'umma ba sa samun zarafin wucewa cikin kwanciyar hankali. Al'umma da dama na nuna rashin jin dadin su game da wannan hanya la'akari da cewar hanyar ta kasance babba a cikin garin Kano.
Yau hanya ta Kano Line ga ruwa nan ya cika. A samu dawa wannan ruwan gajiya mutane ba ta wankan titin nan. Ya kamata a zo a yayi ruwan nan. Hanyar nan ta jawo ta biyuwa.
Su ma masu sana'ar daukar dako a wannan hanya sun nuna rashin jin dadin su game da rashin bin hanyar da mutane ba sa yi wanda hakan ya shafi sana'ar ta su.
Jiradin wannan lamarin ba. Bisa cewar kaga mu sana'ar mu da kone da lodi a gurin nan kuma titin nan ya cushe. A ruwa lokaci ne dama sai hakuri. Hanya dai dama dai an san ga ta ga yacce take. Ruwa lokaci.
Damuna dai lokaci ne da ruwan sama ke zama a hanyoyi da tituna musamman idan aka samu toshewar magudanar ruwa wanda hakan kan janyo rashin bin hanya a wasu lokutan har a yi asarar dukiyoyi da ma rayuka.
Bari kuma mu leka babbar kotun shari'ar musulunci dake kofar kudu. Kotun mai shari'a Malam Ibrahim Sarkiola a inda kotun ta sanya ranar 29 ga watan gobe idan Allah ya kai mu. Wanda a ranan ne kotun za ta karbi martani daga bangarorin nan biyu wato bangaren Sheikh Malam nan Abdul Jabbar Nasir Kabara da kuma bangaren lauyoyin gwamnati akan karar da gwamnatin Kano take yi akan Sheikh Malam. A zaman na yau dai lauyan wanda ake kara Barsa Salihu Ibrahim Faki wanda aka ga fuskar sa a karo na biyu wato a wancan zama na karshe dai da yau sabanin tsohon lauyan na Sheikh Malamin Barsa Dalhatu Shehu Usman ya roki kotun da ta yi biris game da barin kasa-kasa da tuhume-tuhumen da lauyoyin gwamnatin ke yi wa wanda yake karewa domin dai a cewar sa ko kadan tuhume-tuhumen da suke wa Sheikh Malamin ba sa hau hanya ba. Barista Faki ya kara da cewa su ya zuwa yanzu ma dai babban abin da ya ba su mamaki shine babu wani haɗi a tsakanin laifin da suke zargin malamin ya aikata da kuma tuhume-tuhumen da suke masa. A dan haka ne ma dai a cewar sa yana fata kotun za ta yi watsi da waɗancan tuhume-tuhume da lauyoyin gwamnatin ke yi wa Sheikh Malamin tare da sakin sa nan take ya koma ga iyalansa da sauran almajiransa da masoyansa domin dai ci gaba da rayuwa kamar yadda kowane mutum ke yi. To sai dai a nasa bangaren barista Suraji Sa'ida San shi ma dai ya roki kotun da cewa ta yi watsi da wancan nema da lauyan Abdul Jabbar ke yi domin ko dai a ce wasu har yanzu dai kalamai ne na soki burutsu ba tare da gabatar da wata kwakwara hujja ta fuskar doka ba. To sai dai bayan da aka fito daga kotun ne barista Faki ya bayyana cewa ba fa kamar yadda ake zargi ba har yanzu suna nan akan bakan su cewa tuhume-tuhumen da ake yi wanda yake tsayawa zance ne kawai irin na garin budus
kuma shi ma ta bambalan sati daya da ya maida martani on point of law sati bi kenan shine yau suka mayar suka bamu ma muka mayar on point of law yau shine aka zo aka gabatar da shakai adoption a gaban kotu kuma aka ƙara dagawa zuwa sati biyu aka ba mu sati biyu da zamu yi written address jawabin karshe kenan ko izari zamu written address sati biyu sannan mu kai musu su ma suna da sati biyu su responding su mai da martani sannan su dawo mana da shi mara sati daya mai reply on point of law daga nan shikenan shari'a ta kare sai hukunci shi malam ba ya kwarshi bane akan rashin zuwan ma shi barisa zuwa kotu sodiyar ariga duka wani wata sarƙaƙiya ta shari'a na ariga an gama ta yanzu rubutu ne kawai ya rage yana daga office ma zai iya rubutun sa ya bani in zo in gabatar da shi shi mallam ya complain ne yayi korafi ne akan rashin ya zai same shi ya ba shi lokaci saboda aikin kusan tare suke yi yana dan akwai da ke taimaka mishi akwai inda shi ma yake taimakawa mallam saboda a samu a fitar da bayanai da suka dace
Ba baraka ba aka samu.
Ba baraka aka samu ba. Suka da muka yi ba mu lauyi mu kai ba malam shi yayi suka da kanshi. Mu address lauyi mu ne zamu yi address. Shi malam wannan shi ya suka da kanshi. Do da yin mamun dan taimaka amma mun dan kallo wasu abubuwa. Domin me shi da charging da ake mishi da dokar da ake charging shi da shi da laifin da ake tuhuma shi da shi sun yi hannun riga. Yau ai watsi da gara saboda ana tuhumar sa ne yayi batanci ne ga Annabi. A dukkan dokar da ake tuhuma shi kuma amma a tuhuma da ake mishi da shi a'a yayi wasu ƙarya ne akan wasu hadisai ne fassara su ba daidai ba. To kaga a hadis kuskure yayi wajen fassara hadisi ya faɗa wani kyau hadisi ba. Amma kuma an kawo ta doka wacce take tana hukunta mutum ne idan yayi batanci ko yayi abin ga yayin halitta kaga da tuhumar da ake yi da kuma laifukan da ake sun yawa hannun riga
a halin zuni matsayi ku
to mun address din kotu kuma na roƙon kotu ta watsi da wannan ita kuma kotu za ta duba ta yi abin da ya dace wannan kotu ta shari'a musulunci mai adalci muna kyautata zai adalci
sai dai a lokacin da na waiwayi lauyoyin gwamnati a wannan karan ma dai mai sauraro a karo na uku sun bayyana cewa sun daina magana da ƴan jarida wanda wannan shine karo na uku da suka shaida haka shin ko menene dalili Allah masani A zaman kotun na yau dai wannan shine karo na 28 watanni 13 kenan tun bayan da aka kama malamin gami da kai shi gidan ajiya da gyaran hali a bisa tuhume-tuhumen da ake yi masa wanda tun farkon al'amarin shehin malamin ya sha musanta cewa ba a ma fahimce shi bane ilahirin abin da yake cewa Bar kuma mu leƙa can jihar Katsina yadda yanzu haka dai wani matashi mai suna Najib Shehu dan shekaru 25 ya shiga hannu bisa tuhumar hallaka kishiyar mahaifiyarsa margayiya malama Asiya Muhammad ya shekaru 60 a duniya game da karyawa mahaifin da ya haife shi kafa mai magana da ya wurin dinar ɗan sanda ta jihar ta Katsina SB Gamba Isa shine ya bayyana haka inda ya ce sun samu kiran gaggawa ne akan wannan ta'asa da matashi Najib Shehu ya aikata dan shekaru 25 a duniya mazaunin unguwar Ambassada dake can birnin Katsina bayan wata sa'an sa ta faru tsakanin sa da kishiyar mahaifiyar ta samar gayya Asiya wanda kuma ya dauko ta mulmulalliya kuma curarriyar tabarya ya kuma dinga dirkarta da ita al'amarin da bayan tsawon lokaci dattijuwar akan hanyar kai ta asibiti ta ce gagarin kunan mai magana da yawun ƴan sandan ya bayyana cewa a lokacin da aka fara wancan fadin fada kusan mutum uku ne suke rike matashin domin ko dai ko babu komai la'akari da irin alakar da take tsakanin sa da wannan dattijuwa na ganin cewar mahaifiyar sa ce domin kuwa kishiyar mahaifiyar Amma dai a haka sai da matashin ya zame gami da dauko wancan tabarya sai kuma da ya ga ya hallaka kishiyar mahaifiyar tasa da ita wanda ana tsaka da hakan ne ko mahaifinsa ya shigo amma dai da mamaki a cewar Gamba Isa a madadin Najib ya rusuna shi ma da ya kai masa duka da tabaryar al'amarin da ta sanya shi ma mahaifin nasa ya samu ladan gaban karaya Ya kuma ƙara da cewa yanzu haka dai suna bincike domin dai gano haƙiƙanin sanya wannan matashi a aikata wannan katobara wanda kuma yace la shakka za su gurfanar da shi a gaban kuliyar man ta sabo to Allah ya kyauta to a daidai lokacin da wannan matashi ya tsinci talatar sa a Laraba daga can jihar Abia kuma dubun wasu ma'aikatan banki ne suka cika bayan da aka gano yadda suka dinga fakar ido game da kwashe kudaden wani mamaci daga asusunsa da yake ajiya a bankin a lokacin da suka tabbatar Allah ya masa rasuwa wakiliyar mu Aisha Suleiman Sora Inki tana da ci gaban labarin.
Ana tuhumar wasu ma'aikatan banki guda biyu, Titus Chimawanko da kuma George Fiok Tibe Abasi, bisa zargin sama da fadi da kudin da suka kai kimanin miliyan 3 da suka sata a cikin asusun bankin wani mai suna Good Faith Francis Oso. Waɗanda ake zargin sun yi irin sa hannun mai asusun ajiyar da ya kasance mamaci, inda suka samu nasarar cire kudin da suka kai kimanin naira miliyan 2,900. Tuni dai aka garzaya da waɗanda ake zargin yin gaban babbar kotun shari'a karkashin jagorancin mai shari'a Elias Abuwa na jihar domin yi musu hukunci. Ma'aikatan bankin an samu nasarar kama su ne ta hannun hukumar hana cin hanci da rashawa ta EFCC. Tuni dai mai shari'a Abuwa ya aike da waɗanda ake zargi na farko Otube Abasi gidan gyaran hali domin shafe watanni uku tare da zaɓin tabar naira 200,000. Shi kuma Nanko ya samu hukuncin watanni uku a gidan yari tare da zaɓin tabar naira 50,000.
A gaishe da Aisha kuma ai da ma son zuciya aka ce bacin ta bar kuma mu leka kotun majistrate dake can jihar Bauchi yadda yanzu haka dai dubun wani dan sanda ta cika da aka kama shi dumu-dumu a kasuwar tsaye yadda yake fansar da irin bindigan nan kirar AK-47 a farashi mai rahusa a kudin da basu ma kai naira 100,000 ba. Wakilin mu Ibrahim Aminu Rimin Kebe yana da cigaban labarin.
Tun da fara da rundunar ɗan sandan jihar Bauchi, ita ce ta gurfanar da mutumin mai suna Barrow Amos, wanda aka fi sanin shi da sarkin yaƙi, dan kimanin shekaru 52 a duniya, da ke zaune a makarantar ‘yan mata a yankin ƙaramar hukumar Toro ta jihar Bauchi, bisa zargin sa da haɗa baki da wani sufetan ‘yan sanda mai suna Samuel Deket, da ke aiki a hadkwatar rundunar ‘yan sandan ta jihar Bauchi, wanda a yanzu haka ake tsaka da gudanar da bincike a kansa wajen saiwa da shi Barrow Amos bindiga, wanda ake zargin yana sojan gona da ita. Dan sanda mai gabatar da ƙara a gaban kotun ASP Michael Christopher ya shaida kotun cewar tun a ranar 25 ga watan nan da muke ciki ne Barrow Amos ya je hadkwatar rundunar ‘yan sandan da ke kan titin ‘yan doka a cikin garin na Bauchi, ya kuma haɗa baki da sufetan ‘yan sandan da ke aiki a fannin ajiyar makamai ta rundunar ‘yan sandan, inda ya karɓi bindigogi guda biyu da niyyar zai siye su a kan tsabar kuɗi naira 60,000. ASP Michael Christopher ya sake bayyana kotun cewar a lokacin da Barrow Amos yake kokarin fitowa daga hadkwatar rundunar ‘yan sandan, na fa masu binciken masu yada fice suka buƙaci Barrow Amos ya buɗe bayan motarsa, nan fa ya kememe ya ce ba zai buɗe ba, wanda har ta kai daga bisani suka yi amfani da ƙarfin tuwo suka kuma buɗe bayan motar, wanda kuma buɗewar ta suke da wuya suka tarar da waɗannan bindigogin. Dan sandan ya sake shaida kotun cewar bindigogin da aka samu Barrow Amos da su ne masu lambobi kamar haka: 09, 02 da kuma 15, 84 a cikin motar tasa da yake kokarin arcewa da su. Sai dai kuma ya shaida ‘yan sandan cewar da ne ya biya waɗannan maƙudan kuɗaɗen nasa, wanda kuma bayan karanta masa kunshin tuma-tuman da ake masa ne daga bisani mai shara Abdul Fatah Ababa ya juya ga wanda ake zargin ko shin ya amince da zarge-zargen da ake masa, nan take ko Barrow Amos ya amsa dukkanin tuma-tuman da ‘yan sanda ke yi masa. A inda mai shari'ar ke bayyana cewar laifin da ya aikata ya saba sashi na 196 da na 83 cikin baka na kundin Penal Code, wanda ko bayan jin kowane bangare ne mai shari'a Abdul Fatah Ababa ya umarni ga jami'an gidan gyaran hali da tarbiyya da su yi awon gaba da wanda ake zargin da sayan bindigogin ‘yan sanda, wato dai Barrow Amos, har zuwa ranar 29 ga watan nan da muke ciki domin dai ɗorawa daga inda ka tsaya. Wanda kuma halin yanzu rahotanni na nuni da cewar tunishi Sufeto Samuel ana can ana tsaka da gudanar da bincike a kansa. To Allah ya kyauta, kuma daman ‘yan magana na cewa kowa ya ƙi ji ba ya ƙi gani ba.
A gaida Iro, wakilin Zawarawa. Wanda kuma da hakan ne muke karkare shirin na wannan lokaci a madadin daukacin wakilanmu da kuka ji muryoyinsu kuma suka taimaka shirin ya zo gare ku kamar yadda kuka ji, musamman ma dai Ibrahim Aminu Rimin Kebe, Afiya Haruna, sai kuma Khadija Ahmad Ismail, Kabir Garba Haruna Sheka shine shugaban shirin, Abubakar Haruna Galadanci da na shirye shirin kuma na gabatar, nake mana fatan saduwar alheri.